أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بايحكا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله منا يبا مسا غوديا دا يبو مرسا اياكا ودندا لفظن باكين مو بزا سو ايا قدراوا بزا سو ايا دوكا با. منا كوما صلاتي غا مايكي صلى الله عليه وسلم kamar da Ubangiji ya umarce mu. Allah ta'ala cikin tawfiƙinsa da rahamarsa, bayan ganin damarsa ash-shamil, ya sake haɗa mu a wannan yini wanda shi ne yini na farko a wannan wata mai albarka. Yau ɗaya ga watan Ramadan a shekara ta 1447 na lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne 18 ga watan biyu, watan da ake kira February, a shekara ta 2026 a lissafin nan da ake kira lissafin meladiya. Cikin ikon Allah mun sake haɗuwa, kamar jiya muka rufe wannan darasi a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa gashi Allah ya sake kawo mu don dorawa inda muka tsaya a cikin karatun da muke na tafsirin alqur'ani mai girma kuma a littafi muayyani kebantacce shine tafsir al-karim ar-rahman fi tafsir kalami al-mannan tafsirin da yafi shahara da tafsirin sa'idi na malam abdurrahman ibn nasir ibn sa'idi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala tare da cewa a shekarar da ta gabata muka yi shawarar ci gaba da wannan karatu a darasi na mako-mako don ya rage mana zango na yadda karatun ke tafiya to cikin ikon Allah dai mun yi haka din duk da in aka lura sai a ga karatun bai samu an yi shi yadda ya kamata ba saboda zarafi-zarafi da yakan taso muna roƙon Allah ta'ala abin da ya gudana dai Allah ya karɓa kuma Allah ya sa mu samu ladan abin da muka ambata kuma ya ba mu ikon aiki da shi muna godiya ga Allah ta'ala wanda falala dama ta sace awwalan wa akhiran wanda ya ba mu iko ya ba mu rayuwar ma wasu da suke tare da mu a shekarar da ta gabata da irin wannan rana da aka fara har zuwa ranar da aka gama wasu daga cikinsu ba sa nan da rai yanzu ba sa tare da mu da aka falala ce da Allah ya mana mu ya bar mu da rai kuma muna gode masa akan lafiya da kwanciyar hankali wadda ni'ima ce babba muna kuma roƙonsa ya ƙara mana muna godiya kuma gare shi akan babbar ni'ima da ya mana ta musulunci muna kuma roƙonsa ya karɓi rayukanmu baki ɗaya akan wannan addini addinin musulunci wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga Allah ta'ala muna godiya kuma har yanzu ga ƴan uwa da suke ta ƙoƙarin hidima ga wannan aiki na ɗaukar karatu da isar da shi muna sane da alhamdulillah Allah ya arzuta wannan ƙasa tamu da masu ƙoƙari daban-daban daga cikin malamai ɗaliban ilimi masu himma wajen yaɗa karatuttukan malamai daban-daban da namu ƙananan ɗalibai kowa da irin ƙoƙarin da yake yi muna fata Allah ta'ala ya amfani al'umma da shi Allah kuma ya sa ya zama sababin dawo da wannan al'ummar tamu zuwa ga nutsuwa da kwanciyar hankali da biyayya ga wannan addini cikin ilimi da gudun son zuciya da kuma fahimta mai kyau da tsayuwa akan manhaji mai kyau na magabata salafus salih Allah ya ƙara kintsa zukatan wannan al'umma tamu rarrabuwar kai da farraka wadda takan auku sakamakon ko ƙarancin imani da yaƙini ko ƙarancin ilimi ko mummunan nufi ko son zuciya muna roƙon Allah ta'ala ya kaɗe mana waɗannan abubuwa Allah ya ba mu maganinsu Allah ya sa mu miƙe karatuttuka da muke yi da ake yi da muke sauraro Allah ya ba mu ikon amfana da su mu zama mutanen kirki fiye da yadda muke wannan wata da ya shigo muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su zama wanda suka cancanci aljanna saboda rahamar Allah inda kuma Allah zai cece su ya inta su daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna. Allah ya ta mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici. Sannan masu kokarin yada wannan karatu har yanzu ta bangaren daukar nauyi a sa a gidajen radio, muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri. Manyan shugabanninmu a wannan jiha muna yi musu addu'a, wadda kullum aikin bayin Allah da masu ilmantar da mutane ba don wani abu na neman duniya ba, amma saboda shi ne umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tsakaninmu da shugabanninmu ya zama addu'a ce ta alheri maimakon fada da tsinuwa da zagi. Muna roƙon Allah ta'ala shugabanninmu a matakin wannan ƙasa da wannan jiha, Allah ta'ala ya taimake su akan shugabanci da amana da Allah ya ɗora musu. Allah ya ba su ikon yin abin da yake shine daidai, duk abin da ba daidai ba Allah ya kade su daga kansa. Mai girma gwamnan jihar Sigawa, mai martaba sarkin Dutse da kuma dukkan sarakunanmu na jihar Sigawa, muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su akan shugabancin da Allah ya ba su, da kuma tsare su daga mashawarta waɗanda suke masu son zuciya da neman tara abin duniya shi ne ya matso da su kusa da su. Allah ta'ala ya sa mutanen kirki su zama tare da su, kuma su ba su shawara ta yin abin da ya dace. Allah gyara mana zukatanmu, mu zama masu son juna da kyautatawa juna zato da amfanuwa da abin da Allah ta'ala ya kore mana na ni'imominsa. Ya Allah, muna roƙonka kuma waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan karatuttuka a gidajen rediyo, wadda kullum mukan faɗe su, kuma insha Allahu ta'ala in Allah ya kai mu ranar da za a rufe, don yanzu farawa ne kuma wasu makila za su zo, muna roƙon Allah ta'ala duka ya saka musu da alheri. Wanda ma suka yi niyya ba su samu dama ba, Allah ya ba su ladan abin da suka yi niyya, irin yadda Allah yake ba da lada ga wanda ya saba yin abu ya yi niyya kuma bai samu damar yinsa ba, Allah ya ba shi ladansa. Allah ya haɗa zukatanmu a kan tafarki madaidaici. Ta wannan yau, kamar da kuka sani, muna suratul nisa'i ƙarshenta, kamar da muka ji malam ya karanta aya ta 174. Nan ne muka tsaya a karatun mako-mako, da kamar da muka ambata za mu rika ɗorawa ne, ba inda muka tsaya ba ra'anan masallacin galadanci za mu ci gaba ba. Yawwa, wanda Allah sa suke bibiyar mu, mun faɗi wannan tun wancan lokaci a darussan da suka gudana a darussan mako-mako ɗin. Insha Allahu za mu tashi yau darasinmu na 167, haka ne ko? Yawwa, wanda muka tsaya wancan ranar 22 ga watan shida, ko? Da shi ne kungo wajen wata uku kenan, ko? Ko kuma wata biyu ne a yi a dan sassauto a yi adalci, wata biyu da mako ɗaya haka sau da ƙari. Yawwa, shi ne turin 13 ga watan Disamba, ina ga shi ne darasinmu na ƙarshe. To a yau za mu tashi a wannan su a aya ta 174, wanda a wancan darasin mun fara karantawa har an yi sharhin wani abu, inda muka tsaya shi ne inda malam yake cewa wa fi qawlihi min rabbikum ma yadullu ala sharafi hadha alburhani wa azamatihi. Ko to amma saboda fa'idar waɗanda ba lallai zama sun halicci waɗancan darussa ba, insha Allah za mu faro daga farkon wannan aya ba farkon wannan sura ba. Ko? Yawwa. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanu min rabbikum, ya ku mutane lalle hujja ta zo muku, shine burhan. Burhan ما يبرهن به على ثبوت شيء أيوة أبدا دي إذا ما سببين إن إثبات نتبت أبو حجة ميكعرفي ودتكي تنادى كعرفي في ذاتها كما تنادى بياني وإن تبين كانت تافك ألف أتنك إيتا إلن يدى أتي سوى إلا أنا تافتو هنو باية إيتاريتا تو هجر دا الله تعالى يأيكو زواغ متاني وديكي في شارع زواغ ليتا أنا إلن ونن هجاتي مالمين سكن تتونا أكن ونن أسسو شيء أبن دا أكي نفي دا برهان دمما أنشيني منزل الله صلى الله عليه وسلم دا كانسا domin zuwan sa ita ce babbar hujjar da babu wata hujja mai ƙarfi irin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani shi kuma zuwan nasa alama ce ta cewa duniya ta zo ƙarshe zuwan nasa shine alamar cewa babu wani annabi kuma bayan sa daga hujja ce mai ƙarfi cewa Allah ta'ala da gaske ne Allah ta'ala shine abin bauta shi kadai shi yasa kuma ya zama hujja akan sauran al'ummomi shi yasa malamai suka ambaci cewa daga cikin fa'idar da za mu samu a fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu a wannan aya shine umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gamammen manzanci ne bai tsaya ga larabawa ba yawa addinin musulunci ba na iya larabawa bane addinin musulunci da sakon da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi na dukkan duniya aljanu da mutane hadda aljanu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi har zuwa ga aljanu wanda duk bai bi shi ba to ba zai tsira ba gobe kiyama shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadira bashiran wa nadira haka Allah ta'ala ya aika shi haka nan Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an yawwa inni rasulullahi ilaykum jami'an shi ma kuma anan istamala yayi amfani da lafazin annas qul kuma hu umarni ne ma Allah ya bashi kace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku jami'an baki ɗayan ku kuma ga ayoyi da yawa akan wannan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadithin Jabir radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito niki cewa ubutitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli ko نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاء وأعطيت الشفاء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ونشري لفظ ونحديث نجابر رضي الله تعالى عنه وأن محل شاهد أتكين تشيني جزء إنك ألشي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يا أمبشي أنت مكيشي أمباشي أبو بو أبو دابير وأن أبي وكون النبي با يتي أمباني فرجي تروى da tsoratarwa da sanya razani a zukatan abokan gaba tun suna tsakanina da su tafiyar wata daya za su fara firgita cewa sun kusa haduwa da ni haka Allah ta'ala ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an sanya mu kasa ta zama wato wurin sallah da kuma tsarki ma'ana duk inda sallah ta kama mutum a cikin wannan al'umma ya sallah yawa duk inda ya samu wuri ko akan kankara ne akan lereyi ne akan dutse ne ciyawa ce wurin raba ne duk inda yake in sallah ta kama shi yayi sauran al'ummomi sai sun je dakin bauta ba yahudi ne sai ya je ma'bad sai ya je abin nan synagogue in kuma kirista ne sai ya je church ko an je ɗakin ne da ake taruwa ayi abin da za a yi amma a musulmi duk inda sallah ta kama mutum sai ya sallah wannan rahama ce to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka bai wannan sannan yace an bashi an halatta masa ganima da ganima ba a halatta wani annabi ba kafin nan da idan suka yi yaki ajewa ganimar ake sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye ita ce alamar Allah ya karba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka halatta masa a raba ganima kowa ya dauka kuma hadda shi aka hana shi cin sadaka saboda guntun kudin mutane ne daga ciki ake dauka a bayar amma kudin da aka samu ta hanyar jihadi da karfin musulunci sai aka halatta masa to wannan shi ma ke bantaccen abu ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala yake bance shi da ceto ceton da ake nufi anan nau'o'i daban-daban babban ceto shine ash-shafa'atul kubra wanda za ta zama ranar kiyama mutane za su zo su roki annabawa su zo su yi musu ceto su roki Allah ayi hisabi annabawa daban-daban hadda ulul azmi za su koma gefe su ce ba su ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo yayi wannan duk kun san wannan maganganu mun sha faɗa su da kuma hadisi mashhuri dai akan wannan sannan daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cici yan aljanna a ba su damar su shiga aljanna daga cikin ceton da Allah zai bashi har yanzu shine ceto ga ma'abuta kabira ko kaba'irul dhunub Allah ya bashi damar ya roki Allah a fidda su a cece su su fita daga wuta sannan daga cikin cetonsa wanda wasu malamai sun ce shi ake nufi ma a wannan hadisi na utaitu shafa'a shine kafaratu man yashfa'u lahu wato yawan waɗanda zai wace tan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jinkirta annabawa an ba su dama su roki Allah duk abin da suke so ga al'ummar su yace amma ni na roki a jinkirta addu'ata a batta sai ran kiyama a ga adadin waɗanda zan fice su don haka duk wanda yake la ilaha illallah yayi imani da la ilaha illallah to ran kiyama yana cikin waɗanda Allah zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi izini ya fice su wasu malamai sun ce wannan shi ake nufi ma da uqitu ash-shafa'a kaga wannan dai bayani ne a dunkule akan wannan hadisi sannan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abinda yake da alaka da wannan bangare na karatun mu shine ana aiko kowanne annabi zuwa ga al'ummarsa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga duniya baki daya wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu ko yau amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sanya shi binna lil alamin tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi li yakuna lil alamin kun gani ku kalli kalmar alamin yawwa li yakuna lil alamin nadhira saboda ya zama mai gargadi ga al-alamin su menene kuma al-alami ba larabawa ba ba musulmi kawai ba ba mu'mini kawai ba amma lil alamin gaba daya don haka nan dalilai dai akan cewa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi dukkan al'umma suna da yawa yawa Allah ta'ala ya taimake mu ya sanya mu cikin waɗanda za su samu wannan rahama ta kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya amfani da ya ayyuhan nasu a cikinta yana nuna wannan kawai shine abin da nake so ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangiji fadin sa min rabbikum kamar da malam zai ambata mana yana nuna wato kulawa ta musamman da kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙan daga Allah yake yawa ba ƙarya yake ba ne bai taba ƙarya ga kowa ba yaya za a yi wa Allah ƙarya tabbas Allah ne ya aiko shi sawa'un mun dauki burhanun din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ko kuma umumin risala din baki daya to duka dai yana tabbatar da cewa daga Allah yake akwai inaya kulawa ta musamman daga Allah ta'ala kuma wajibi mu imani da rububiyarsa wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar muku mun saukar zuwa gare ku wani haske mabayyani yawa haske mabayyani fi nafsihi ko ko ya zama mai bayyanawa ga waninsa domin haske babban amfanin sa dama shine ya nuna hanya to hasken alqur'ani babu hasken da yake hasken alqur'ani yasa malamin suka ce shi ake nufi a wannan bidiyo da haka wa anzalna kun ga shi yasa aka gantan anzalna inzali kuma dama yana kasancewa daga sama zuwa ƙasa wannan shi ma dalili ne cewa mai saukarwar yana sama ashe Allah yana sama an gane ya saukar da littafi daga gare shi zuwa mu mutane da kuma aljihu ya saukar da shi zuwa ga fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haske na alqur'ani zartuwarsa da karfinsa wajen shigar da shiriya a zuciya karfinta mai yawa ne sosai sai yadda babu abin da ke hana shi sai abubuwa hudu kamar da malamai suka ambata abu hudu shi ke hana qur'ani ya shiga zuciyar mutum ya amfane shi in kaga kana karanta alqur'ani kana tintinjini a qur'ani kuma baka shiriya ba kana nan akan bata to ɗayan abubuwa hudu ne ko rashin imani na farko dama baka sallama ba zuciyarka bata natsu da ubangiji ba don haka abin da ya aiko kana kokonto a cikin sa domin Allah ta'ala yana shiryar da zukatan da suka yarda da shi ne a musulunci ba sai kai bincike irin na masu falsafa da ilmul kalami sannan ka gano gaskiya ka bi ta ba ana kiranka mumini ne dama saboda imanin ka ga abin da ko baka san shi ba baka taba gani ba ka yarda da shi an fahimta shi yasa Allah ta'ala ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim kun ga bi imanihim ai bi sababi imanihim ashe sabaqal imanu al hidayah sai da aka samu imanin sannan ka samu shiriya dan haka in ka karanta qur'ani shiriya ba ta zo maka ba to imanin ka ne akwai illa a cikin sa ko kuma babu shi ga baki daya ai ne wannan yau in kana da ansacinci dangane da alqur'ani to ba zai amfane ka ba kun fahimci wannan ko dan haka zaka yi mamaki mutum yana ci karanta alqur'ani amma bai samu shiriya ba yana kan bata me yasa saboda bai yadda da alqur'ani ba bai yadda da maganar Allah ce ta kowace fuska ta fita kowa ba shi yasa zai iya fifita zancen wani a kansa shi yasa in ya yadda da wani abu ta hanyar gado da ya gada a garinsu ko a al'adarsu zai iya fifita shi akan alqur'ani in yana da wani shugaba zai iya bin maganarsa ko da ta saba alqur'ani ko yawa in yana da wani abu da ya saba ko yake tafiya a kansa ko wani aboki da ya ja shi zai iya bin sa ya kyale alqur'ani wannan ya nuna akwai rashin amincewa da rashin takankancewa da rashin sallamawa ga alqur'ani abu na biyu da yake zama sababi na alqur'ani da karatunsa da kasa yi maka amfani ko ka kasa samun amfanarsa domin alqur'ani tabbas akwai amfaninsa sai dai kai ka kasa samun wannan amfani shine qillatul ilmi qillatu al-ilm karancin ilimi ba ka da ilimi za a yi bayanin wani abu a cikin mutum dubu kaga mutum ɗaya ne kawai ya gane duk abin da aka ambata wannan ya nuna ba a fahimci zancen ba shi yasa yake da hatsari mutum ya zauna baya fahimtar ma'anar alqur'ani Allah ta'ala dama ya ambata cewa wannan alqur'ani da an saukar da shi على بعض الأعجمينكو منه ولو نزلناه على بعض الأعجمين لمنه وقرأناه لقرأه
عليهم ما كانوا به
يوا وقرأه عليهم ما كانوا به منه يؤمن ده أشيء من سوكر دوانم القرآن أكم بعض الأعجمين وصل لك شنو تندبى لا ربا وبا شنو أعجمين سبو دلشن علمي دلشن فهم ترسو جمع نر القرآن تو بدات كسن كيسنا إيماني دلشن قدوبة حتى لنوانا أشيء متين يزونا يا حدث القرآن بإي لا ربسي با بسمي ألا يكي فقي با تو باك ألمون حتى ربان كمونا حاجي زيني ببا أتكانو سد إيماني دلالة دشريا da kuma samun alherin da ake samu daga alqur'ani me mata man wannan ayar ba karanto ta sosai walau nazzalnahu ala ba'd al'ajami
walau nazzalnahu ala ba'd al'ajami
kuji wannan magana
la qara'u alaihim ma kanu bihi mu'minin
da za mu saukar da wannan alqur'ani akan ba'd al'ajami da ya karanta musu kuma sannan ba za su kasance masu imani da mutane ba su imani ba dan me saboda rashin wannan ilimin ba za su iya ganewa shi yasa duk wanda fa bai iya larabci ba to ba zai taba fahimtar alqur'ani me yake nufi kuna da ja akan wannan da iya hausarka da iya turancinka duk inda za a fassara alqur'ani wallahi ba za ka gane yadda ya kamata ba sai kana jin larabci na'am za ka cafki abin da za ka cafka za ka kula abin da za ka kula ka dan fiffige abin da za ka figa amma a ce kai idrakin ma'anonin abin da Allah yake so a gane a Qur'ani gaskiya sai ka iya larabci kun ba wannan nufin larabci na zama a haife ka ba larabe ba domin dama Allah ta'ala ba kun ba nan ba kabilanci yake nufi amma ana zantan iyawa nan abinda ake nufi ba'dul a'jamin waɗanda ba su iya larabci ba ba wai waɗanda ba larabawa ba kun gane domin akwai a'imma da yawa daga cikin a'immatu addini za ku ga ba larabawa ba ne amma kuma sun ambana sun amfanar bal yaren larabci bal waɗanda suka rubuta ma'ajin ma'ajin dictionary dictionary na larabci daga larab daga wani daga larabci zuwa larabci da sharhin bayanin ma'anar kalmomi da asalin su da yawa a cikin su waɗanda ba larabawa ba ne ba larabawa ba ne wani ma daga cikin sunan sa zaka Ibn Faris ko mu'jam maqayizul lugha al-Firuzabadi kana ji ka san ba Faris ne wannan su shine mai al-Qamus al-Muhit to da yawa daga cikin waɗannan bayan Allah zaka ga sun waɗanda suka yi hidima ga lugar larabci ba larabawa ne kada mu shiga wani zancen wannan abu na biyu ke rashin ilimi yana sa ka karanta alqur'ani baka amfana ba saboda ba zaka gane ma'anonin ba Allah nan mu'min namu a gida galibi tarkizin su abin suka fi mai da hankali a kansa shine haddace karfi wannan kuma alheri alheri haddace karfi ya zama babu kokonto amma kari akan wannan in aka yi wanka da sabulu ai ya fi wanka ba sabulu ko ba haka ba to ballantana sannin larabci ya fi karfin zancen sabulu yawwa shine asalin wankan yawwa to a yi kokari a karanci larabci sai a san me Allah yake cewa domin rashin sanin ma'anar ayoyin shine zai sa har ka ga ana yin wasa da su ko garin harji ka ji ana fita zuwa wasu abubuwa ɗin garin wasu dabaru da ake amfani da su a riƙe adadin kaza guda kaza ne sai kaga an shigar da bidiyo'i a cikin karatun alqur'ani wanda kuma wannan ba daidai bane mutum yana magana yana faɗin wasu lafuzza kuma a ciki sai ka ɗauka alqur'ani ne bayan ba alqur'ani ba wannan dai alamomin sun san me nake nufi yau to in aka haɗa da karatun larabcin zai sa a fahimci maganar Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu. Abu na uku daga cikin abin da ke hana shiriya ta zo wa mutum ko ya kasa amfanuwa da shiriyar da take cikin hasken Alkur'ani, wannan fa duk muna dantan nuran mubina ne. Menene nuran mubina? Alkur'ani. Ya za a karanta shi Allah ya kira shi haske, kuma hasken nan bai ma amfani ba. Ai ka ga matsalar daga ina take? Ba daga zaman sa haske bane. Zaman sa haske ba mu da kokonto akai. Alkur'ani haske ne. Amma ga haske kai kuma baka fita daga duhu ba. Ashe menene matsalar ka? Idan ka ne baya gani. Ko? Yawwa. Amma haskakawa an haskaka maka. In kana makaho to duk fitilar duniya da za a kawo ba za ta nuna maka hanya. Ashe daga ina matsala take? A jikinka ne. Ko saboda imanin babu, ko kuma saboda ilimi da zai baka dama ka yi tuntuntuni cikin ma'anar ka gane, ka wa'azu da wa'azi, ka gaskata hukunci, ka gaskata labari, ka tabbaka haram, haram da halal a kanka, ka yi aiki da su, ka sa yin wannan sai hana imani da shari'a su samu a zuciyarka. An gane? Abu na uku shine mummunan kuduri, mummunan nufi. Da san shugabanci, da san duniya, da kwaɗayi, wannan yana sawa. Abu na hudu alhawa, san zuciya da shubuha. Yawwa, san zuciya, in kana da san zuciya da mummunan nufi da san zuciya suna da makotaka, amma ba abu ɗaya ba ne. Ko? Yawwa, idan kana yi ko ilimin ne ko nemansa domin ka ɓata wa wani rai, to ba za ka taɓa samun shiriya. Ko? Yawwa, kana karanta Alkur'ani, amma manufarka shi ne wani ya ji haushi. Ko? Ko ka sa masa loudspeaker don ka dame shi, kai tai ka kwana kana a zuciyarka kana kwafa cewa kana yi kana maganin zuwa ne, to ba yadda za ka samu shiriya. An fahimci wannan zancen? Yawwa. To haka alhawa, son zuciya, ko ta wajen girmama wata tafiya taka, ko wani malami, ko wani lamari daban, kana da son zuciyar da ba za ka iya barinta ka bi abin da Allah ya ce ba, sai ka riƙa ƙoƙarin ma abin da Allah ya ce ɗin ka canza masa ma'ana ya dawo kan abin da kai ka fahimta, to wannan shi ne alhawa. Shi yasa duk ahlul bid'i sukan kasa bin gaskiya saboda ba ta gane ta. Duk inda ka gan su ba ka rasa su da wani abu ne rashin gane haƙiƙanin yadda shari'a take da kuma wahayin Allah yake da kuma son zuciya na su bi abin da suka saba a kai ɗin nan. Saboda me ya faru? Amanu wa sallamu thumma istadallu, sai da suka yi imani da shubuhohinsu sannan suka nemi hujja. Da kuwa a ce daga hujjojin suka samu imani, da ba a samu wannan abu ba. An fahimci abu? Da haka bawan Allah, kana son ka amfana, na tsaya ne in gaya mana wannan abun a ranar darasinmu na farko. La'alla kowa a cikinmu ya yi ƙoƙari ya sa waɗannan abubuwa a zuciya, ya ga yadda ba za su tare masa amfanarsa da Ƙur'ani a wannan wata. Qira'atan wa fahma, ka yi ƙoƙari duk ayar da za ka karanta, ka yi ƙoƙari ka san ma'anarta. Ina masu saukar Alƙur'ani, a daure a sauke Alƙur'ani a Ramadan. To kuma a samu lokaci har yanzu da za a riƙa bibiyar ma'anarsa ta hanyar halartar wurin tafsiri. In awa ɗaya bata ishe ka ba, ni iya abin da ka ji ko daɗewar da ake a wani bayanin ayoyi da yawa ba za ka iya gane ma'anarsu ba har wata ya ƙare, ka sawa kanka wata dama ga fassarori da aka yi na ko tarjama da aka yi na Alƙur'ani zuwa yarukan da kake so. Za ka iya musamman munan Hausa akwai, ga su nan za ka iya samu ka karanta ka fahimta. Duk ayar da za a yi a ran da za a karanta tafsirin nan da za ku daure kullum kafin a zo, ayar da za a karanta ka je ka samu yadda za ka fahimci ma'anarta, sai ka ga ana yin zancen kana gane shi. Ba za ka yi nisa da maganar Malam Sa'adi a cikin abin da muke karantawa, sai ga ana tallafo ka kana dawowa kai. Wannan ina taimaka mana ne irin yadda dai a karatu ko ina akan sa ɗalibi ya yi bincike kafin ya zo lecture. To irin wannan abin zai taimaka maka insha Allahu ta'ala ka fahimci abin. Wannan kuma shi ke haifar da tambayoyi. Galibi rashin wannan irin shirin
yakan sa ka zo ai karatu a tashi sai ka ga ba wanda ya tambaya ma akan abin da aka faɗa dalili saboda ba mu kinka sosai zuwa karatun ba dama muka yi haka aka faɗa muka tashi amma da ka kintso wani abu sai ka ga in aka faɗi wani abu ba yadda ka fahimto shi ba to sai ka ga ka ce ai kuwa an ce kaza to ina hukuncin kaza me yake isara a zuciyar dalibi dama yin karatu musbaqan kafin darasi Allah ta'ala ya ce miki ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa ammal ladina amanu billahi amma wadanda suka yi imani da Allah wa'tasamu bihi kuma suka makalkale masa suka yi kamun kafa da shi suka fake a wurinsa yawa suka tattaru zuwa tawakkali gare shi suke neman tsairinsa daga kowane irin sharri ba sa bauta wa kowa sai shi in bala'i ya zo wurinsa kaɗai suke komawa ba sa komawa zuwa wurin kowa an gane? Yawa don wannan zancen zahirinsa shi ne Allah ta'ala ake nufi a nan ya zo kamar da Imam Tabari ya ruwaito daga Ibn Jurayj cewa abinda ake nufi a nan ya fassara i'tisami da tamassuki don haka sai fassara abinda ake nufi bihi dinnan zamirin suka ce ai alquran Tabari ya ambaci wannan alqurtubi ma ya ambata da yawa daga cikin malaman tafsiri kuma duka i'timadi ne akan wannan riwaya ta Ibn Jurayj amma in ka kalli siyakin alqur'ani zahirin sa to Allah ake nufi wannan damirin yana koma ne zuwa ga Allah ta'ala tunda Allah ta'ala ce wai in kun karanto su ya ayyuhan nas ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum ko wa anzalna ilaykum nuran mubina to wannan nuran mubina wanda tana nufin alqur'ani shine yasa wasu suka dauki cewa qur'ani ake nufi don haka ba hujja ce ba su da ita ko me ko miskala zarratin ba amma zahirin nafsin aqrabu madhkur wanda zamiri zai koma zuwa gare shi shine lafzul jalala ba alqur'ani to tunda Allah ya ce wa fa ammal ladina amanu billahi ko amma waɗanda suka yi imani da Allah wa'tasamu bihi ko kuma suka yi makalkalewa Allah to su masu fassara wannan na farko wacce ga kaulin farko sun hangi wa anzalna ilaihim nuran mubina cewa zuwa gare shi ake nufi to amma in ka ga wannan in ka dauki wannan kuma za ka iya kawo tambaya cewa kafin nuran mubina ai akwai wani abu har yanzu shine burhanun min rabbikum kad ja'akum burhanun min rabbikum burhani ya zo muku daga ubangijinku kaga shi ma ya cancanci a mai da mutane zuwa ga kansa amma wannan tunda an ce fa ammal ladina amanu billahi wa tasamu ay billahi yawa to itisamin ka iti musassauta zancan ka biyo kowanne damar zai iya shigowa in ka ce itisamin bihi ana nufin alqur'ani to ana fassara i'tisamin da tamassuki kun gane in kuma abinda ake nufi da i'tisami shine wato facewa to ba a facewa da kowa sai Allah an fahimci abin yawa don haka fassara i'tisamin da tamassuki ba kuskure bane ku gane wannan kisa ai a cikin kitabul li'tisami bil kitabi was sunna ko akwai a sahih al-bukhari ko bayan kitab ba kitabu li'tisam al-i'tisamu bis-sunna maqalqale wa sunna yawa amma nan kun ga ai i'tisami da sunna duk da facewa ce ana nufin bittiba'is sunnati ko yawa amma abinda ake nufi anan facewa ta dogaro facewa ta bauta facewa ta neman tsari to ba a yin ta da kowa sai wa sai ga Allah ya bayyana insha Allah duk fasarorin bi za su iya samun mahalli yawa i'tisami na farko in an ce qur'ani sai zama mai ake nufi da i'tisami tamassuki amma dai kuna gane larabcin ne shi ba tamassuki yayin shine ruko da abu yawa i'tisami in an ce abinda ake nufi da bihi yana koma ne zuwa ga billahi to sai ya zama me ake nufi da ittisam shine facewa da Allah dogaro da Allah ko riko tsayawa da Allah da kuma wato facewa da duk lokacin da bala'i ya zo mutum ya koma zuwa ga Allah so na tsawaita wannan bayani ko wa atasamu bihi Allah yace fasayulufuhum fi rahmatin minhu Allah zai shigar da su su waɗannan alladina amanu billahi wa atasamu bihi din Allah zai shigar da su fi rahmatin minhu zai shigar da su zuwa ga wata rahama daga gare shi wasu nan ma suna fassara rahama su ce aljanna in kuma ka tsaya ka ce rahama rahmar Allah to rahmar wace ce akwai rahama sifa min sifatillah akwai kuma rahama ar-rahmatul makhluqa to wace ake nufi anan ar-rahmatul makhluqa ita ce yumkinu ad-dukhulu fiha yawwa tunda an ce fasa yudkhiluhum fi ad-dukhulu la yakunu fi sifatillah inma yakunu fi makhluqatillah kun gane nan yawwa dan haka abinda Allah ke nufi anan fi rahmatin minhu wa tarahama tasa ma'ana atharun min athari rahmatillah imma dukhulul janna ko shiga aljanna ko arziki ko zaman lafiya kwanciyar hankali duk yana cikin rahmat da Allah zai shigar da mutane Allah ya shigar da mu cikin wannan rahmatin wa fadlin da kuma falala falalan nan ana nufin ziyadatan alama yastahiquna kari akan abin da suke cancanta to Allah sai ya kara musu Allah ya kara mana falalarsa sannan yace wa yahdihim kun ga nan abu guda biyu za a shigar da mutum ciki ma'ana mutane za a shigar da su abubuwa biyu da rahama da kuma me yawwa da rahama da falala to abu na biyu kuma da za a roƙa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima Allah zai shiryar da su ilayhi zuwa gare shi siratan mustaqima wata hanya miƙaƙƙiya babu karkata a cikin ta to kun gani wannan abin yana ƙara nuna mana riko da alqur'ani a cikin sa za a samu shari'a za a bi hanyar da ba karkatacciya bace in an ce kuma alqur'ani nan da duk abin da Allah madaukaki ya saukar da burhanin da ya saukar wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dole sai ka hada ka bi alqur'ani kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan shi ake nufi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace to mallan shi yamtanna ta'ala ala sa'irin nas Allah ta'ala yana bayani na lissafa ni'imomi dan yayi gori ga mutane eh gori Allah ba a cewa abu kaza ya halatta gare shi ko bai halatta ba Allah yana guri kuma ba mummunan abu bane gare shi Allah shine mai iko akan kowa shi ya mallaki komai duk abin da ka gani a gunka shi ya baka duk girman mutum Allah ne ba shi girma duk kudin mutum Allah ne ba shi kudi babu wanda ke ba ruwa in ba shi ba haka in yana lissafa ni'imomi wannan lissafa ni'imomin ai sai ake kira guri ba wani abu ne gori ba dama a gaya maka abin da aka yi maka ko da ba da niyyar wulakanci ba Allah baya wulakanta bayinsa yawwa amma yana tuna musu ne shine yayi muku kaza shine yayi muku kaza shine yayi muku kaza to in yana lissafowa da irin wannan abu ne dan ku tuna cewa ba ku kuka yi wa kanku ba shi ya muku don haka ku dawo wurinsa ku nemi ƙari kuma sannan ku bauta masa dan ya ci gaba da baku an fahimci abu amma dan adam yayi wa dan uwansa dan adam gori wannan abu ne da aka hana shi Allah ta'ala ya haramta kuma da in ba ku manta ba suratul baqara ne tattauna wannan dalcicen shekaru can ba kafin wasu su yi wayo ko ba ku ne shugaban mu ne suratul baqara shekara nawa ya kai 10 ko ba ku a dole kafin wasu su yi wayo to Allah ya kyauta Allah ya ba mu ikon gama wannan karatu a wannan rayuwar tamu yace yamtanna Allah a yamtanna ta'ala ko yamtannu ta'ala ala ka'irin nasi Allah ta'ala yana yin goyi da lissafa ni'imomi ga mutane bima awsala ilaihim min al-barahin al-qati'ati
na abinda Allah ta'ala ya isar zuwa gare su ya sadar musu na hujjoji yankakku wal anwaris safi'a da kuma haske mai kutsawa ko ina mai haskakawa mai leƙowa kuma ya haska wa yuqimu alaihimul hujjata kuma Allah ta'ala yana tsayar musu da hujja wa yuwaddi'u lahumul mahajjata yana bayyana musu hanya fa qala sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane قد جاءكم برهان من ربكم للهجة تزومكم دقاء بنجزمكم وانا هيا فتاني دن ينكمكم هنزلي كمانا يهود سنشغتك تند يا أيها الناس أكتب كرستا سنشغتك حدثوا الله يكفر يا قوم تاني من سوق هجة تزومكم دقاء بنجزم أن أيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزواج جيوس كوي ko zuwa ga kai larabawa kawai ba a'a da jews da christians da kuma muslims duk aka aika mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so duk wanda ya rayu a duniya yake imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah zai sa shi a wuta Allah ba zai karbi yahudanci ba Allah ba zai karbi christianity ba daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruguza su bai halatta mutum ya christianity ba bai halatta ba an ce bai halatta ba ba ana nufin in yayi a kashe shi ba abin nufi Allah ba zai karba ba in ya mutu ya je ga Allah ba zai karba ba kuma wuta zai sashi saboda ya kibin Allah ya kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yana bin yana kuma da awar bin wanda yake masa Allah ko dan Allah alhali ba Allah bane ba dan Allah Allah kyauta haka nan kowa ya shiga ciki haka nan duk masu mushrikai sun shiga cikin wannan ya ayyuhan nas kuma wannan ya nuna duk wanda ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bincika ya gaskata shi ba to wannan shi yayi wa kansa zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isar hujja ce la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima bu'ithtu bihi illa kana min ahlinna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum a wannan duniya da zai ji labarin zuwa na shi ne ma'ana ya ji cewa an aiko annabin ƙarshe zamanin sa ne yanzu kuma ya zo kuma ya mutu ko ba yahude ne shi ko kirista ne ya mutu ya ki imani da muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ya shi tabbace sai ya shiga wuta wannan kuma ba rashin tausayi bane ba san zuciya bane in mutum bai yana da ja to shine zai zo ya bincike hujjoji ai sai an yi bincike ake gane abu gaskiya ne ko ƙarya ne ba za ka zo kawai ka makalkalewa naka ka ce baka yadda ka karbi sabo ba sai ka yi bincike ka tabbatar da baka yadda da hujjojin wannan sabon ba sannan shine za ka iya wancan zance galibin mutane kuwa suna makalkalewa addinin da suka tashi a kai ne ba tare da bincike ba shi yasa za ka ga waɗanda suka yi binciken a cikin manyan kiristoci sai ka ga sun musulunta galibin waɗanda suka musulunta daga kiristoci a tarihi har zuwa yanzu kuma daga cikin manya waɗanda ma suka shekaru da yawa suna fada shugabanni ne a christianity amma za ka ga saboda bincike sai su ga babu gaskiya sai islam sai ka ga sun musulunta amma wanda zai zauna da ta'assubanci da kiyayya a zuci ta yi masa katutu to har abada ba zai ga gaskiya ba saboda kiyayya ce a zuciyarsa Allah ya tsare mukammala ko lokacin yayi ne mun ci biyar ai ba mu zai ne muka tsaya darasin karshen da mawazi maimaitin ya abin ne ya ce wai imu alal yawwa sai ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanu min rabbikum ay hujjatun qati'atun 'ala al-haqqi hujjoji da suke nuni akan gaskiya tubayyinuhu wa tuwaddihuhu wadannan hujjoji suna bayyana gaskiya akan ta a ganta kurkuru watubayyinu diddahu kuma tana bayyana suna bayyana kishiyar gaskiya yawwa suna bayyana kishiyar gaskiya dan haka akwai wanda bai san ma batan da yake kai ba sai yayi bincike ya ga gaskiyar musulunci sai ce la ilaha illallah yanzu dama akan wannan abun muke saboda wannan gaskiyar da hujjojin da suka zo a Qur'ani ƙarfi biyu ne da su ƙarfin bayyana gaskiya ƙarfin fito da bacin bata a katin a ƙara gane shi wani yana kan bata bai san extent ɗin batan ba
amma in aka bayyana masa gaskiya sai ka ji ya ce la haula wala quwwata illa billah. Ashe dama haka muka bata lokacin mu saboda sai yanzu ya gane irin zurfin batan da yake kansa yayin da gaskiya ta bayyana. Don haka haka wannan gaskiya take ta alqur'ani da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujjat ne qati'atun 'ala al-haqq tubayyinuhu wa tuwaddihuhu wa tubayyinu biddahu wa hadha yashmalu al-adillah al-aqliyah wal-naqliyah. Wannan ya kunshi hujjoji na hankali da hujjoji na riwaya ko wato karatu wanda aka na qur'ani ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ayatul ufuqiyyah da abin horizontal hujjoji in an ce horizontal ana nufin waɗanda suke at the horizon, ma'ana hujjoji da ake gani a cikin halitta wanda in ka daga kanka zaka gan su shi ake nufi da al-ayatul ufuqiyyah. Yawwa wan nafsiyya da kuma ayoyin da suke cikin jikin mutum shi kansa nafsuhu. Wannan ya ciro ne daga fadin Allah ta'ala sanurihim ayatina za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a cikin halitta shine afaqa nan abin da ake sasanni ka kalli sama ka ga yadda Allah ya halicce ta. Wannan darasi ne babba shi kadai ya isa maka darasi akai ka duba sauran halittu da suke kusa da kai da wanda suke nesa da iya inda idan ka zai iya zuwa da iya labarin da kaji duk wannan suna cikin al-ayatul ufuqiyya ko kuma al-ayatul nafsiyya wanda shine yace wa fi anfusikum a ku kanku ka duba halittarka yadda Allah ya gina ka wannan shi ma ya ishe ka wato wa'azi wanda muka shiga wannan sai dokan mana wani lokaci yace hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq hatta ya bayyana gare cewa Allah shine gaskiya kuma sakonsa shine gaskiya. An fahimci abu a ce hujjoji akan cewa Allah gaskiya ne wallahi ba rasa su akai ba shi yasa lalacin atheist shine batar da shi ba rashin bayanin gaskiya ba daga masu san gaskiya. An fahimci me nake nufi a nan waɗanda suke cewa ba Allah malalata ne ba malalata irinsu saboda sun kasa yin bincike ko da sun yi bincike da tabbas za su gano Allah da gaske ne amma kawai so suke a ba su dama su sheke ayarsu su yi tsiyarsu a bayan ƙasa su ce ba dokar kowa a kansu wannan kuma lalaci ne da batan basira. Inda kana da basira challenge za ka yi challenge ba yau shine ka zo ka ce a nuna min abin da bana gani ba a kai kanka sai a ce ka nuna abin da yake yana tare da kai baka ganin sa kuma baka cewa babu shi daga wannan tambaya sai ta malalata ka je ka binciko dalilin da ya tabbatar maka cewa Allah babu shi an gane kuma wannan ba za ka samu ba kuma cikin abubuwan da suke challenging dinka ka yi hakuri da kiyayya da gaba kafsu sa ka kasa bincike a inda ake maka da'awa ake challenging dinka a qur'ani ake challenging dinka ko to kai bincike hadda qur'ani ka hada ba iya maganganun scientist ba in ka go ka nemo wani abu da zaka iya kayyata alqur'ani akai to shine zaka iya bugun kirji cewa ka gama bincike ga ka shugaban batattu. Allah ta'ala ya tsare to za mu sake dai tsayawa inda muka tsaya وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته يا الله من روقك الله كا yi amfani da wannan hujjoji ka shigar mana da shiriya duk abin da zai hana mu shiriya da fahimtar sa da fahimtar shiriya da bin shiriya ya Allah ka koye shi daga gare mu. Allah ka raba mu da karancin imani Allah ka raba mu da karancin ilimi Allah ka raba mu da mummunan nufi da mummunan kuduri Allah ka raba mu da san zuciya da bijirewa gaskiya da bin karkata. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.